بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم تسليما في حياته ومماته وعلى آل بيته، وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات في محياهم ومماتهم عند قبورهم وغير قبورهم، ونهانا الله أن نجعل له أندادا أو نشبه بيت المخلوق الذي هو قبره ببيت الله الذي هو الكعبة البيت الحرام. فإن الله أمرنا أن نحج ونصلي إليه ونطوف به، وشرع لنا أن نستلم أركانه ونكبل الحجر الأسود الذي جعله الله بمنزلة يمينه. قال ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستار عليها، وكان يتعلق من يتعلق بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار به، فلا يجوز أن تضاهى بيوت المخلوقين ببيت الخالق. ولهذا كان السلف ينهون من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبله، بل يسلم عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يسلي عليه كما كان السلف يفعلون. فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوق السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم، ولم يفعلوا شيئا من هذه البدع التي تشبه الشرك وإبادة الأوثان، لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك، بل يعبدون الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسوله، ويأمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك، فكيف يحل للمسلم أن يعدل عن كتاب الله وشريعة رسوله وسبيل السابقين من المؤمنين إلى ما أحدثه ناس آخرون إما عمدا وإما قطعا؟ فخوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ المخالفة للكتاب والسنة ليس للمسلم أن يعين عليها، هذا إذا كانت القبور صحيحة، فكيف وأكثر هذه القبور مطعون فيها؟
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إنواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلا تشيمي البركة مسلا تشيمو دبو أنا مقوفر كورا أتشكين غرن كتنا أيو يمتشن ثلاثة درن لاربا أشرن دترا قوات الربيع الأول هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو نيار دليو حدود ثلاثين دا أكو wanda kuma yazo daidai da 21 ga watan biyu miladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka, majalisin buhuyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq, wato majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki, wanda wannan shine majalisinmu na 52 a cikin wannan sako, kuma wannan shine na 166 a jerin gwanan majalisosinmu a wannan masallaci mai albarka. Idan bamu manta ba, gabadan da Ibn Taymiyyah yake magana akan ta ita ce dai batun ziyarar kabari ko makabarta a sunna da kuma irin abinda aka haifar a cikin ta na bid'a, yadda shari'a ta ce ayi da kuma yadda wasu suka rika yi, wanda har ma ta kai ga yin abubuwan da Allah ta'ala shi kadai ake yi wa a makabarta, ta hanyar fuskantar makabarta da bukatu da neman agaji a gurin wanda yake kwance a cikin kabarinsa, da neman taimako, da ainihin neman waraka ko neman ƴaƴa ko wani abu mai kama da haka cikin ayyukan da babu wani wanda yake iya yin su sai Allah. Wanda malai yake mana magana akan cewa wannan duk ya saba wa musulunci, ya saba da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya saba wa tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ainihin tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su. Malai yace wa hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad amarna an nusalli alaihi wa nusallima tasliman fi hayatihi wa mamatihi wa ala ali baitihi. Annabi tsawanan shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama gashi ya umarce mu da mu yi masa salati, mu yi masa sallama a lokacin da yake da rai ko bayan komawarsa ga Allah, haka nan mu yi salati ga ali baitihi wato iyalan gidansa, wa amarna an nad'u lil mu'minina wal mu'minati, kuma ya umarce mu yi addu'a ga mu'minai maza da mata, fi mahyahum wa mamatuhum, fi mahyahum wa mamatuhum, a lokacin da suke da rai ko bayan sun koma ga Allah, inda quburihim wa ghayr quburihim, a yayin lokacin da muke kusa da kaburburansu ko kuma lokacin da ba ma kusa da kaburburansu. Wana hana Allah an naj'ala lahu andadan, kuma Allah ya hana mu musanya masa kishiyoyi, aw nushabbiha baytal makhluq alladhi huwa qabruhu bi bayti Allah alladhi huwa al-ka'batu al-baytul haram, ko kuma mu kwatanta wato wani makwanci na wani mahaluki wanda shine kabarinsa, mu kwatanta shi da ainihin ɗakin Allah wanda shine Kaaba, al-baytul haram, ɗakin nan mai alfarma. Fa inna Allah amarna an nahujja wa nusalli ilayhi wa natufa bihi, ɗakin Allah mai alfarma wato Kaaba, Allah ta'ala ya umarce mu mu je mu ziyarci ta ta hanyar haji, wa nusalli ilayhi mu yi salla muna fuskantar Kaaba, wa natufa bihi mu yi tawafi ga Kaaba, wa shara'a lana an nastalima arkanahu, ya kuma shar'anta mana mu ainihin shafi rukunansa da hannayenmu, wa nuqabbila al-hajar al-aswad, mu kuma sumbanci wannan dutse baki wato al-hajar al-aswad, alladhi ja'alahu Allahu bi manzilati yaminihi, wanda Allah ta'ala ya sanya shi a matsayin damarsa. Qala ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas yace al-hajar al-aswad yaminu Allah fi al-ard, al-hajar al-aswad bakin dutsen nan daman Allah ce fil ardi a doran kasa, faman istalamahu wanda ya shafa shi, wa safahu wa ya hannu da shi, fa ka annama safaha Allah wa qabbala yamina, kamar yayi hannu da Allah ya sumbanci hayaminahu hannun sa na dama. To wannan Ibn Taymiyyah yana faɗa mana matsayin Kaaba, ɗakin Allah, da abin da ya halatta mutum ya yi a nan, wanda shi ne girmamawar da Allah ya shar'anta aiwa Kaaba, wanda wannan girmamawar ita ce kuma ake yi ma ɗakin wani mahaluki, wato kabarinsa ba Kaaba ba, wato matsayi ne na Kaaba wasu suka ɗauka suke yi wa wani ɗaki ko wani kabari, wanda kuma an san wannan babu shakka a canza addinin Allah ne ko canza shari'ar Allah ce. Malai yace ga manzo sallallahu alaihi wasallama umartan mu yayi mu masa salati, kamar yanda ya gabata a hadisan da suka gabata, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da mu masa salati, mu yi masa sallama a duk inda muke, kuma Allah ta'ala yana isar masa da wannan salati da muke yi masa. Wannan shine abinda aka umarce mu yi, ba umarce mu mu roƙe shi biyan wata bukata ba wacce Allah kadai ake roƙo, ba a umarce mu da mu ainihin fuskance shi da sallah ba, ba a umarce mu yi dawafi ga kabarinsa ba, shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da darajar da Allah ya bashi da matsayin da yake da shi ga abin da aka ce bi masa. To sai kasance kuma muna yi ma wani ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da Allah yake yi wa. Kaga babu shakka wannan karan tsaye ne ga shari'ar Allah kuma karan tsaye ne ga tauhidi. Haka nan su ma ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa aka yi musu musasu cikin salati. Ba a ce ainihin mu je ga kabarin su ba, mu yi dawafi a kabarin su ko mu sa kabarin su gaba muna addu'a muna roƙon su, ko mu sa kabarin su gaba muna addu'a muna ganin anan ne Allah zai karɓi addu'ar mu, ko wani abu kama da haka cikin abubuwan da muka yi bayanin su a baya. Duk ba a samu bai wannan ba. Abinda aka ce su ma mu yi musu salati, mu yi musu addu'a kamar yadda aka umarce mu mu yi wa dukkan wani mu'mini, mu'mini namiji ko mace addu'a lokacin da yake da rai ko bayan ya mutu. Mai masa addu'a Allah ya yi masa rahama, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya haska kabarinsa, Allah ya karbi ayyukansa, Allah ya bi masa kurakuransa. Irin addu'ar da aka ce mai musu kenan. Mamaci yana da bukatuwa zuwa gare ka fiye da bukatuwar da kake da ita zuwa gare shi. Yayin da ya bar duniya dukkan ayyukansa sun dakata, in ban da ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi togaciyarsu. Don haka yana bukatar addu'arka, yana bukatar wato ka roƙa masa Allah rahama, ka roƙa masa Allah gafara, ka roƙa masa Allah yafiya, ka roƙi Allah ya karɓi ayyukansa da yayi lokacin yana da rai. Don haka yana da bukatar abinda kai yanzu baka da bukatar su, ko kuma bukatar da kake yi gare su bata kai bukatar sa ba. Don kai akwai sauran dama a tare da kai tunda Allah ya barka da ranka, kana da dama ka risko abinda ya riga abinda ya kubuce maka. Kana da dama ka yi abinda ye wato baka yi ba a da, amma shi ya riga ya mutu ba shi da wannan damar. To shi ne malai yake cewa Allah ta'ala ya hana mu muriki wasu kishiyoyi mu sa masa. Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu. Duk abinda Allah yake yi wa to shi kada yake yi wa, ba a yi wa Allah abu kuma a yi hada wani da shi a cikin wannan abu. Akwai ayyukan ibada da Allah yake bace kansa da su, shi kadai ake yi wa. Da zarar ka neme su gurin wani Allah to ka hada Allah da wani, ka yi wa Allah kishiya wanda wannan abu ne da Allah ta'ala ya haramta. Ko mu kwatanta dakin mahaluki wanda shine kabarin da yake kwance a ciki, mu rika yi masa irin abin da muke yi a dakin Allah wato Ka'aba, kamar yadda muka yi bayani a darussan baya, irin yadda wasu suka yadda cewa zaka yi dawafi ga Ka'aba ga kabari, har ma suke ganin yadda ake zuwa Hajji a ziyarci dakin Allah, haka ake zuwa ziyartar wasu kaburbura komin nisan su, wanda wannan dakin Allah ake wannan. Ko kuma za a yi dawafi da wani kabari a rika zagaya shi kamar yadda ake zagaya dakin Allah, ko a yi sujjada a kansa, ko a rika shafa shi da sunan neman albarka, wanda duk wannan hukunce-hukunce ne da suka shafi dakin Allah ba dakin mahaluki ba, dakin al-khaliq ba dakin al-makhluq ba. Fa inna Allah amarana an nahujja wa nusalli ilayhi wa natufa bihi. Allah ya umarce mu je Hajji mu ziyarci dakin Allah, bai umarce mu je Hajji ga wata makabarta ba. Ta kowa ne sabanin abinda muke gani ana yi a wasu garuruwa, ana tattaki a niki gari a yi guziri a sha wahala a tafi domin a ziyarci wani kabari ko kabarin wani waliyi ko wani salihi ko wani da aka ce kabarin ahlul baiti ne, a je a ziyarce shi, har ma a yi littattafai waɗanda za su rika bayanin manasik wato ayyukan ibada da ake yi a gurin wannan kabari. Wanda an san wannan addinin Allah ya shar'anta wannan addinin Allah ne a Ka'aba kawai. To amma sai muka ga a cikin wasu kungiyoyi ana irin wannan. To bala ya ce ba a yin wannan, Allah ake dakin Allah kadai ake zuwa Hajji domin ziyararsa. Haka nan a dakin Allah ake fuskanta a yi sallah, ba a yadda ka fuskanci wani guri ko wata makabarta ko wani kabari ka yi sallah ba. Amma mun ga kuma akwai masu yin wannan kamar da muka yi bayani a baya. Wa natufa bihi, kuma Allah ka dakin Allah shi kadai yake dawafi da shi. Wal yatawafu bil baitil atiq, haka Allah ya ce saboda haka bai halatta kai dawafi ga wani abu ba ba dakin Allah ba. Sannan akwai arkan akwai rukunul yamani, rukunul yamani akwai kuma alhajarul aswad. Rukunul yamani shine rukunin da kake fara iskewa kafin hajarul aswad, wanda idan ka zo wannan rukuni lokacin da kake dawafi an yadda ka shafa shi, duk da sunna bata zo ka tsotse shi ba kamar yadda kake tsotar hajarul aswad, amma an yadda ka sa hannu ka shafa shi, wanda yana daga cikin abinda ake yi na girmama wannan rukuni. Shi kuma rukunin alhajarul aswad shi kuma ana shafa shi, ana ainihin tsotsarsa, ana kuma ishara da hannu idan an zo. Wato shi yana da wasu abubuwa guda uku da shi ake masa, wanda ba a yi wa rukunul yamani. Dukkanin su rukunai ne guda biyu, ana kiran su rukunanil yamaniyan, dan dukkanin su suna fuskantar bangaren Yaman, wato kudu. Saboda haka idan ka zo rukuni na farko, to in kana kusa da shi ka shafe shi, wannan sunna ta zo, ba a ce ka tsotse shi ba ko ka rungume shi. In baka kusa da shi ka wuce, ba a ce sai ka nuna shi da sanda ba ko sai ka nuna shi da yatsa ka tsotsa hannunka kamar yadda da dama daga cikin jahilai suke yi. Dama daga cikin jahilai za ka ga wasu ma sun kankame shi, ana ta kokawa da su, ana ture su, suna ganin kamar abin kirki suke yi, wanda kuma ba a sa su hakan ba. Shi wannan guri ce aka shafa shi. In ka shafa, in ka samu dama, in baka samu dama ba ka wuce abinka. La iyaka da ka zo gurinsa ka san ka zo wani guri da daga nan zuwa kuma rukunin hajarul aswad ana so a sunna mutum ya yawaita fadar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, wannan shi aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. To waɗannan rukunai guda biyu su ne ake yi wa haka, amma sauran rukunan guda biyu su kuma to su wannan babu wani abu na sunna da ya zo dangane da su, ba a ce shi a shafa su ba, ba a ce a tsotse su ba, ba a ce a rungume su ba. Wannan ba sauran rukunan guda biyu babu wannan tattare da su a sunna. To kaga wannan Ka'aba ce ake yi ma wannan, ba gidan wani da za a yi ma haka, ba wani wanda zai yi gida ko ya yi daki a riƙa yi masa irin wannan girmamawar. Dakin Allah kawai aka shar'anta a yi masa wannan girmamawar, ibada ce da Allah ya shar'anta ta daga dakinsa kawai, amma duk sauran abubuwa ba a ce a yi musu haka ba. Ashe kaga wani zo a ce ga kabarin wani wanda za a iya zagaya shi shi ma, ko a riƙa shafa shi, ko a riƙa ainihin fatar ƙasar da take jikinsa, ko a riƙa wato cingar ciyayin da suke gefensa, ana ci ana jiƙawa ana sha ana magani, wannan duk surkulle ne, ba shi da asali, ba shi da tushe. Kuma idan mutum ya yi haka, to ya kwatanta wani abu da ɗakin Allah, ya ɗauki ibadar da Allah ake yi wa a ɗakinsa ya kai ɗakin wani mahaluki, wanda shine abin da Ibnu Taymiyya yake faɗa. Yace wa nuqabbiru al-hajar al-aswad alladhi ja'alahu Allahu bi manzilati yamini, musumbaci al-hajar al-aswad bakin dutse da Allah ta'ala ya sanya shi a matsayin hannunsa na dama. Ibnu Taymiyya ana yana ishara zuwa ga wancan hadisi da ya kawo, hadisi Ibnu Abbas, al-hajar al-aswad yaminu Allah fil ardi faman istalamahu wa safahahu fa ka'annama safaha Allah wa qabbala yaminahu. Wannan hadisi bai inganta ba, hadisi ne dha'ifun jiddan, wato rauninsa ba rauni ne, yana da rauni sosai, yana da rauni sosai. Ibn Qutayba ya kawo shi a cikin littafin sa Gharibul Hadis, daga Ibrahim ibn Yazid al-Khuzi, daga Afa, daga Ibn Abbas, a matsayin maganar Ibn Abbas, wanda kuma wannan isnadi ne dha'ifun jiddan, domin shi wannan Ibrahim ibn Yazid al-Khuzi malamai sun soki lamirin sa suka mai tsanani kamar Imam Ahmad da Imam Nasa'i, saboda haka hadisin sa hadisi ne dha'ifun jiddan. An ruwaito shi ta hadisin Jabir dan Abdullah, al-hajar al-aswad yaminu Allah fil ardi yusafihu biha ibadahu, shi hajar al-aswad dutsen nan baki hannun Allah ne na dama da yake musafaha da bayansa da shi. To shi ma wannan hadisi ne munkar, wato hadisi ne da bai inganta ba, mai tsananin rauni. Abubakar ibn Khallat cikin littafin Al-Fawaid, da Ibn Adi a cikin littafin Al-Kamil, da Al-Khatib Al-Baghdadi a cikin littafin Tarikh Baghdad, da Ibn Al-Jawzi للتاف العلل والعلل الواهيات سرويت وانا حديثي تهجر اسحاق ابن ابراهيم الكاهلي ودشيكما يجيش لك ابو معشر المدائني لك محمد ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وان دوانا شيما بإنغانتما وان دعيتهما دوانا حديثي شين اسحاق ابن بشر اسحاق ابن بشر الكاهلي وان دما لمي سنسو كلمير سمتو كادا جسكي wajen ruwaito hadisan da basu inganta ba kuma ya jingina wa manyan mutane kamar yanda Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi ya faɗa a tarjumarsa cewa wannan mutum yana kawo hadisai wanda basu inganta ba kuma ya jingina wa manyan mutane kamar Imam Malik da ire-irensa wanda har ta jawo wasu malamai manya daga cikin malaman hadisi suka karyata shi wato suka jefe shi da ƙarya in aka ce sun jefe shi da ƙarya ba wai ana nufin ƙarya tsakaninka da shi ba ko tsakaninsa da jama'a a ƙarya tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallama yana yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama ƙarya yana ruwayar hadisan da basu tabbata ba jingina annabi sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda suka soke shi akwai Abu Zur'at ar-Razi akwai Abu Hatim ar-Razi da wasu daga cikin malamai to sannan akwai wata ruwaya har ila yau da tazo daga Abu Ali al-Ahwazi shi kuma daga Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad Muhammad ibn Ja'far ibn Ubaydillah al-Kilai al-Himsi wanda shi ma wannan Abu Ali al-Ahwazi ana tuhumar sa da ƙarya saboda haka hadisin bai inganta ba ko ta ruwaya a cikin al-Mu'jam al-Tabarani al-Awsat da kuma Ibn Khuzaimah sai Ibn Khuzaimah daga Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr wanda ita ba wannan ruwaya tana da rauni bata inganta ba duk wannan bayani aka koma silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a na Sheikh Nasiruddin Albani lambar hadisi ta 223 za a ga bayanin wannan saboda haka hadisin bai tabbata ba ko da Ibn Taymiyyah ya kawo shi ba za mu yi hujja da shi ba a babin aqida babu aqida da babin ibada duka sai hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tabbata fa ala al-ay الرأس والعيب من جمن غني بزامو طلقي با اما ان بي تبتا با تو وانا بزا اي حجة دشي با يا تبتا الله انا تشاو فلتا اليه يمين وانا يا تبتا تشاو دكا ننهنى يوم بنجي يميني وما يا تبتا الله انا دهنى ايه كمين دي صفة تكن سدش تو اما وانا حديثي شي اكران كان سبع انجلتا با تو راكا بزامو توسا شاكين باب اكيدا با تو حجر الاسود يلا ده درجة يلا ده مرتبة yana da matsayi da ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa farisal aka saukar da shi zanuban ɗan adam ne suka maida shi haka baki ba wai baki bane akwai littafin wani malami da ake kira Abu Uthman al-Jahiz malamin adabi ne na Larabci yana da karkacewa sa domin mutazile ne har ma zaman dariƙa sai yake da ita mai zaman kanta ta mutazilanci da ake cewa al-jahiziyya to yana da rubuce-rubuce da yayi ta fuskar adabi wanda yake bayyana kwarewarsa na farko wajen wato salon magana ta larabawa da azancin magana da fasaha da iya tsara zance sannan kuma na biyu kwarewa wajen jayayya da gaddama da ainihin runto da sauransu saboda haka ya rubuta littattafai wanda yake hada abubuwa biyu mabambanta ya sa su rika debate a junansu wannan ya kawo hujja sai wannan ya kawo hujja sai kawai ya zauna ya tsara kayansa ba wai abin da ya faru ba to yana da littafi sunan shi Fakhrul Sudani ala al-Bizan wato abun alfahari ko alfaharin da bakakin fata suke yi wa farari wato kamar debate ne tsakanin bakar fata da farar fata kowa ya kawo hujjarsa da take nuna shi yafi wancan matsayi da daraja a cikin halittu to cikin hujjojin da bakake suke kawowa wanda daman yayi ne dan ya bayar da hujjojin da bakar fata zai kawo akan farar fata ya nuna darajarsa da matsayinsa da girmansa da daukakarsa cikin irin hujjojin da zai da yake kawowa akwai irin waɗannan kamar wannan hadisin الحجر الاسود يمين الله غاشي بكي ني saboda haka kaga wanda yana nuna darajar baki ai ta kanta ka'abar ana rufe ta da baki, saboda haka ya nuna darajar baki a wannan abin nan na idan ka kwayar idan dinka din baka, inda ba baka bace kuma zaka yi muni, kuma daga nan ne ganin yake wannan da'irar ganin mutum yake fitowa, don haka shi ma baki ne, sannan yana nuna baki, bakin gashi waye, duk dai wani abu da ya san ana san baki, to sai ce to kaga wannan alama ce ta cewa bakin nan fa wato wani abu ne wanda, to haka dai duk daga farkon littafin har ƙarshe ya yi ta kawo hujjojin da bakar fata suke yi alfahari da su akan fararen fata, sunan shi Fakhrul Bizan, Fakhrul Sudani alal Bizan, to haka yake daukan abubuwa mabambanta wanda suka yi hannun riga sai hada su debate, kuma zai zabin da yake so ya karkata sai ba shi karfi, wannan da yake ya so ya bawa bakar fata karfi sai ba ta, sai ba su hujjoji, to in ya so kuma zai iya juya abu, kuma da mamban mutazile ne, mutazila kuma an san su da jayayya da gaddama da rigima da runtu, mallai ce wa shar'a kiswatal ka'bati wa ta'liq al astari 'alayha, Allah ya shar'anta wato cikin irin abubuwan da aka yi wa Ka'aba na girmamawa a shar'a, aka shar'anta kiswatal ka'ba wato yi wa Ka'aba riga, yi mata riga wa ta'liq al astari 'alayha, da kuma liqa abin nan liqa labile jikinta, wato a yi riga a rufe ta, a rufe kofofinta, wa kada ya ta'allaqu man yata'allaqu bi astari al-ka'bati, wanda yake san neman wato wani wata kariya sai je ya makalkalewa labulan da yake jikin Ka'aba, ko kuma rigar da aka rufe ta da ita, kalmuta'alliqi bi azyari al-mustajari bihi, kamar wanda yake rike a gefan tufafin wanda yake neman ya bashi mafaka, wato lokacin da wani yake neman mafaka a gurin wani yakan rike rigarsa da Allah ka taimaka min yayi ta jan shi, yana kokarin ya tafi shi ko yana rike rigarsa ta baya yana neman mafakarsa, to duk wani wanda ya yayi laifi yake gudun kada a hukunta shi, to da aka bi shi sai ya ruga ya shige cikin Ka'aba, ya shige cikin harami ya kama wannan rigar Ka'aba din ya rike, yana ganin in yayi haka saboda girmama Ka'aba da ake ba za a yi masa komai ba duk girman laifinsa, to wannan musulunci ya zo ya samu ana yi wa Ka'aba riga, wannan rigar da ake mata ba wai daga baya ne aka tsiri mata riga ba, daman can tun kafin ma zuwan musulunci Larabawa suna girmama Ka'aba, don haka suna yi mata riga irin rigar da suke mata a wancan zamanin, musulunci da ya zo bai canza wannan ba, ba a ce a cire wannan rigar ba, an batta a jiki kuma ana sawa, wato musulunci ya tabbatar da hakan bai yaƙi abin ba, kun san da abu ne wanda ba shi da kyau to musulunci zai ce a cire, to sai musulunci ya tabbatar da wannan, za ka ga maganar astarul ka'ba sun zo a cikin hadisai da yawa, kamar hadisin sahih bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka yana cewa hadha yawmun yu'azzimu Allahu fihi al-Ka'ba wa yawmun tuksa fihi al-Ka'ba, wannan rana ce da Allah ta'ala yake girmama Ka'aba a ciki, kuma rana ce da ake yi wa Ka'aba ri ake sawa Ka'aba rigarta, kaga shikenan musulunci ya san da wannan kuma bai hana wannan ba, akwai hadisi da yawa kamar a cikin sunan Nasa'i akwai hadisin Mus'ab ibn Sa'd an abihi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa kowa aman, wato kowa an yafe masa, aka ce an yafe kowa a ranar fatu Makka, annabi ya ce sai mutum hudu da wasu mata biyu, annabi ya ce uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril ka'ba, wato in kun gansu duk idan kun gansu ku kashe su, ko da kun gansu sun kankame rigar Ka'aba ne, irin yadda aka saba yi a jahiliya idan mutum yayi laifi aka biyo shi to sai ya shigo Ka'aba ya rike rigarta sai ya kyale shi saboda girmama Ka'aba din, Larabawa suna wannan tun ma kafin zuwan musulunci, kuma har musulunci ya zo ba a daina wannan ba saboda ana ganin girman Ka'aba, to sai annabi ya ce ga wasu mutane saboda irin cin zarafi da cin mutunci da suka yi wa musulunci da irin yadda suka cutar da musulmi ko da kuwa sun shiga Ka'aba su rike abin da take kashe su a ciki akwai Ikrima ibn Abi Jahl akwai Abdullah ibn Khatal akwai Maqis ibn Shababa akwai Abdullah ibn Sarh ibn Sa'd ibn Abi Sarh kisa su tana nan a cikin sira shi Ikrima daga baya musulunta bayan ya samu ya gudu kuma ya dawo musulunta annabi ya karbi musuluncin sa dan da yana da yaji haka yaga cewa to ba kamar ba za a karbi tuban shi ba sai ya gudu to daga baya kuma da tafiyar dai bata amfane shi ba sai ya dawo ya je musulunta annabi kuma ya karbi musuluncin sa aka yafe masa ana cewa farkon wanda ya fara tufatar da Ka'aba shine sarkin Yaman Tubba na Yaman tun kafin musulunci da shekara 700 shi ya fara sa mata riga kuma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata riga ta farin kittani aka rika sa mata riga ta abunnan ta sakar auduga sannan sayyidina Umar shi ma haka ya kasance yana yi a zamanin halifancin sa sannan a lokacin halifancin Muawiya da Abdullah ibn Zubair aka rika sanya mata dibaji ja wato al-harir wanda yake mai kauri kuma ja al-Azruqi a cikin littafin sa akhbaru makkah yana cewa ana sa mata riga ranar 10 ga Muharram ranar Ashura sannan Muawiya ya rika sa mata riga har sau biyu a shekara khalifan al-Abbasi na daular Abbasi al-Ma'mun shi kuma ya rika sa mata sau uku yana sa mata ad-dibajul ahmar wato al-hariri mai kauri ja a ranar tarwiya wato ranar 8 ga watan Zulhijja sannan ya sa mata farin kattani a farkon Rajab farkon watan Rajab sannan kuma a sa mata dibaji fari a ran 27 ga watan Ramadan sannan lokacin al-Khalifa Nasir al-Abbasi aka rika sa mata baki to tun daga wannan lokacin aka ci gaba da sa mata rigar da take baka har zuwa yau sarakuna suna alfahari da wannan su ga cewa su suka dau nauyin saka rigar da za aka sa wa Ka'aba a shekarar sarakuna suna wannan alfahari har zuwa shekara ta 743 a Masar ake saka ta ana saka ta sannan kuma a tayar da wata tawaga ta manyan mutane a zo a kawo ta Ka'aba a sa mata a kawo Ka'aba a sa to har lokacin sarki Abdulaziz akan yi ta daga waje a kawo ta to daga baya sai aka bashi shawara cewa me zai hana a kafa masana'antar da za ta rika saka wannan riga a cikin kasar Saudiya maimakon a rika saka ta a wata kasa sannan a dauko a kawo ta to daga lokacin ya ware magudan kudi aka gina masana'anta wanda aka dauko wadanda suka kware wajen saka aka sa su wannan aiki duk shekara za su zauna su saka ta su yi ta da saka wacce take mai kyau sosai da yadi wanda yake mai tsada a yi mata zane wanda yake mai kyau a samu ƙwararru wajen zane su zana abinda ake so a zana kowace shekara a ran sallah a sa ta jikin wannan Ka'aba din to wannan daman akwai shi kuma har zuwa yanzu ana yin hakan duk shekara ana saka sabuwa ne kuma gwalagwalai ne a jikinta wannan abin da kake gani gwal ne ba wai kawai ruwan gwal ba ne gwal din ne na gaske in aka baka wannan ka hai ba isa abu sai mu daina ganin ka anan a kwana biyu a ce mana ka tafi Dubai ka tafi China ka tafi India ka daina zuwa makaranta ka samu gwalagwalai masu nauyi to duk shekara akan ba wasu shugabannin wasu kasashe kyautata an so karrama wani shugaban kasa sai a tattare sai a bashi to shi kuma zai ta alfahari da yana da rigar Ka'aba
a gidansa.
Ban dai san wanda aka taɓa bawa ba a Najeriya. To shine malai yake cewa fala yajuzu an tudaha biyutul makhluqin bi baitil khaliq. Bai halatta a daidaita a kwatanta ɗakin wani mahaluki ba da ɗakin mahalicci. Wato abinda ake yi wa Allah ɗakinsa kuma a riƙa yinsa a kabarin wani wanda bai halatta ba. Don haka bai halatta ba a riƙa shafar kabarin wani ko a sumbaci kabarin wani ko a fuskanci kabarin wani a yi sallah ko a yi dawazi ga kabarin wani ko a ci ƙasar kabarin wani duk wanda bai halatta a yi ba. Yace walihaza kana salafu yanhau da man zara kabran nabi sallallahu alaihi wasallama an yuqabbilahu bal yusallimu alaihi bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallama wa yusalli alaihi kama kana salafu yaf'alun. Saboda haka magabatan wannan al'umma na kwarai suka zan suna hana dukkan wani wanda ya kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ziyara a kabarin sa, wato ya kai ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama, sukan hana shi ya ce zai sumbaci kabarin. Abinda suke cewa kawai ya yi masa sallama, malai ya ce bi abi huwa wa ummi, mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare shi sallallahu alaihi wasallama, wa yusalli alaihi ya yi masa salati kama kana salafu yaf'alun, kamar yadda magabata suke yi. Wannan shi ne abinda magabata suka yadda, ka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi sallama ka yi salati kamar yadda sunna ta ce, amma ba a yadda ka ce za ka rika shafa kabarin ba. To yanzu ba wannan damar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da muka faɗa Allah ya killace shi ya kare shi ta yadda masu azarbabbiya ba za su iya wuce iyaka game da lamarinsa ba. Wato Allah ya karɓi addu'arsa da ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, Allah kaka mayar da kabarina kamar gunkin da ake bautawa ko gunkin da za a rika bautawa. Sai Allah ya karɓi addu'arsa ya zagaye shi da wannan katanga ɗaya bayan ɗaya har uku, wanda ba za ka iya samun damar isa inda yake ba, ballantana har ka rungumi kabarin ko ka sumbace shi ko ka ci ƙasar, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da wannan ba kuma bai amince ba. Don haka magabata tun ma lokacin abin bai kai ga haka ba, ba tsabari ko da mutum ya samu shiga ɗakin to ba za su bar shi ya yi wannan ba. Ballantana yanzu yana da wahala cikin sauƙi ka samu ma har ka shiga, duk inda bid'a duk yadda mutum zai bid'a sa iya jikin karafin da nan zai yi ta kare shi ma askari yana nan yana matsa masa lamba ba zai bar shi ya saki ba. To hatta masu shafe-shafen za ka samu duk wannan karafunan da aka yi wo wato Turkawa suka yi shi su za shi ne ta safawa, wato bai da damar ya shafa ma katangar ta ginin ma ballantana har ya isa ga shi karan kansa kabarin. To wannan kariya ce da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace fa idza kana salafu a'rafa bi dinillahi wa sunnati nabiyhi wa huquqihi, idan magabata su suka fi kowa sanin addinin Allah, su suka fi kowa sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma su suka fi kowa sanin haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam, su suka fi kowa sanin haƙƙoƙin magabata na wannan al'umma, su suka fi kowa sanin haƙƙoƙin attabi'ina waɗanda su taho baya za su zo daga baya min ahlil baiti wa ghairihim, ahlil baiti da wasunsu, wa lam yaf'alu shay'an min hadhihi al-bid'ah, amma duk da haka ba su yi irin waɗannan bid'o'i ba. Allati tushbihu shirka wa ibadatu al-awthan, bid'o'in da suka yi kama da shirka da bautar gunki, li'anna Allah wa rasuluhu nahahum an zalika, saboda Allah da manzansa sun hana su su yi haka. Bal ya'buduna Allah wahdahu la sharika la, suna da bauta wa Allah ne shi kadai ba tare da sun hada wanda shi ba. Mukhlisina lahu ad-din, suna masu tace addini da tsarkake addini ga Allah shi kadai, kama amara Allah bihi wa rasuluhu, kamar yadda Allah ya umarni da shi da manzansa. Wa ya'muruna buyutallahi bi qulubihim wa jawarihim, kuma suna raya dakunan Allah da zukatansu da kuma gabobinsu, min as-salati wal qira'ati wal dhikri wad du'a wa ghairi zalika, suna raya dakunan Allah da sallah da karatun qur'ani da zikiri da addu'a da sauran abubuwa masu kama da wannan. Fa kayfa yahillu lil muslim an ya'dila an kitabillahi wa shari'ati rasulihi, to idan magabata na kware haka suke, wanda sun san haƙƙin Allah
sun san haƙƙin manzon Allah, sun addinin Allah, sun san haƙƙin Ahlul Baiti, ba su yi waɗannan abubuwan da wasu suke yi ba yanzu da sunan girmama Ahlul Baiti. To ya zai halatta ga musulmi ya karkace wa littafin Allah da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya karkace wa tafarkin magabata na kwarai daga cikin muminai, ya dawo kan abinda waɗansu mutane suka kirkiro, suka kiro, suka tusa a addini, imma amdan wa imma khata, ko da gangan ko bisa kuskure. Ya za a yi mutum ya bar tafarkin Allah da yake littafinsa da sunnar annabi da tafarkin magabata na kwarai, ya zo ya kama tafarkin wasu mutane da suka zo daga baya, suka kirkiro wasu abubuwa a addini, suka tusa cikin addini ko da gangan ko bisa kuskure. Mai hankali ba zai yi wannan ba. Musulmin da ya san musulunci ba zai yi wannan ba. Shi yasa mu'adalar ba ta da wahala. Duk abin da mutum yake yi, idan yana tinkaho addini ne, to sai ya tabbatar da wannan a cikin rayuwar magabata na kwarai, domin su suka fi kowa sanin addini. In duk abin da mutum ya zo da shi ya ce addini ne a yi, alama ce ta san Allah, alama ce ta san manzon Allah, ko alama ce ta san Ahlul Baiti. To abin da za a tambaye shi ya tabbatar da wannan abun. Shin magabata na kwarai waɗanda dukkaninmu muna da mun ittifaki akan cewa sun fi mu sanin Allah, sun fi mu sanin manzon Allah, sun fi mu sanin haƙƙin Allah da manzonsa, sun fi mu sanin haƙƙin waɗannan bayan Allah, shin sun yi wannan abu ko ba su yi ba? Babu shakka ba zai iya bugar kirji ya ce sun yi ba, zai ce ba su yi ba, amma ai kowane zamani da irin nasu, sarki goma zamani goma. Saboda haka su suna ganin wannan alama ce ta suna san manzon Allah. To inda alama ce ta ana san manzon Allah, ya kamata waɗancan su ya kamata su fara yi. In kuma ba su yi ba, kai kake ganin alama ce ta san manzon Allah kake yi, to wannan akwai suka ga su magabata, akwai nuna cewa ba su san manzon Allah ba, ko ba su san haƙƙinsa ba, ko ba su san haƙƙin Ahlul Baiti ba. Kai yanzu ka zo daga baya kai ka sani. Wanda kuma wannan magana tana da girma kwarai da gaske, babban magana ce. Ka tuhumi waɗancan bayan Allah na kwarai, har ma cikinsu da waɗanda kake girmamawa ɗin, da waɗanda ka yarda su na kirkin ne. A aikin nan da kai akwai tuhuma gare su, su kansu cewa ba su san haƙƙin Allah da manzonsa ba, ba su san haƙƙin Ahlul Baiti ba. Dan ya kamata haƙƙin Ahlul Baiti a ga su Ahlul Baitin suna ba wa junansu. Kamar da ka san mumini yana ba mumini dan uwansa haƙƙinsa, zai yi masa sallama, zai ansa sallamarsa, zai je dubo shi, ba shi da lafiya, zai je jana'izarsa in ya rasu. To shi ma Ahlul Baiti ai yana girmama haƙƙin Ahlul Baiti dan uwansa. To Ahlul Baiti na farko shin sun yi wa junansu irin wannan? Da waɗanda suka zo bayansu daga ƴaƴansu da jikokinsu, shin yi wa junansu irin wannan? Babu shakka ba ka da wannan. Kai ne ka zo ka ƙiro wannan kake yi a addini. To kaga ashe in har ka ce wannan girmama Ahlul Baiti ne, alama ce ta soyayya, to akwai tuhuma ga su kansu Ahlul Baiti na farko cewa ba su san abin da yake haƙƙinsu ba, kuma ba su san girman junansu ba, ba sa girmama junansu. Wallantana kuma sauran malamai mabiya a cikin wannan addini ga magabatansu na farko, su ma kaga ka tuhume su, ka soke su a kan cewa ba sa abin nan. Shi yasa haɗari ne, wato ba ƙarami ba, ka ƙirƙiro wata hanya, ka riƙa ganin cewa ita wannan hanyar ita ce alama da take nuna soyayya ga annabi, ko take nuna soyayya ga Ahlul Baiti. Alhalin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam na gaske ba su yi wannan abin ba. Wannan magana ko wannan aiki da za ta yi ba, babu shakka suka ne ga waɗancan. Kuma uwa uba ba za ka iya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wannan ba. Yaya zai yi abin da yake haƙƙi ne gare shi na akan al'umma, ko kuma haƙƙi ne na Ahlul Baiti? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi buris, ya yi shiru, ya ƙi faɗa wa kowa. Kaga ana akwai tuhumar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abin da yake wajibi ya gaya mutane, sai da mutum ya zo daga baya shi kwakwalwarsa, kwanyarsa ta bashi cewa wannan abin ya kamata a yi shi, kuma alama ce ta san Annabi sallallahu alaihi wasallam, alama ce ta girmama shi. Shi yasa za ka ga duk abin da aka kirawo shi san Annabi sallallahu alaihi wasallam ko san Ahlul Baiti, alhalin baya daga cikin abin da nafsi ya zo da shi, to za ka ga cewa ba shi da wata ka'ida. Kowa yana yin sa yadda yake so, kuma in yau ina yin nawa sai gobe na ga ka fito da wani sabon salo ya birge ni, to ni ma sai in kwaikwaye ka. Mu duka biyun kuma in muka ga wani sabo ya fito da wani sabon salo, shi ma kuma sai mu kwaikwaye shi, haka dai za a yi ta yi barnawa ko in ƙara akan nawa. Kaga da lokacin da ake maulidi ana tsayawa guri guda a tsaya da dai daya a yi da farko ana yi ranar 10 ga abin da 12 ga wata, aka zo aka ƙara ranar suna, sai kuwa ƙara ranar suna kuma, to ƙarshe kuma sai aka ce to ai bai kamata a tsaya kan ranar haihuwa da suna ba, kawai 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 ma ai ta yi duk watan ma, duk sanda kawai ka ga dama kawai ka kintaci kawai ranar da ta yi maka kawai ka sanar, shikenan sai aka ci gaba da yin haka. Sai wasu suka ga to a rika tariyan watan mana kafin ya zo a tariye shi mana da wasu mauliduji, aka fara yin wannan. Sai wasu ga to a raka shi mana, sai aka rika raka shi kuma. Tun da ana karanta sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama ana yin yan wake-wake a ishiriniya da alburda da wasu wake-wake haka, sai aka kuma duk wannan ba su isa ba, sai aka shiga haɗo wasu abubuwan kuma wanda ba su ba, aka ɗauko ganguna da mandiri da kaɗe-kaɗe da sauransu, aka rika yin wani abu wanda a shekarun baya ake kira shiryaza, za a ibo 'yan mata balagaggu a ba su waƙa su haddace, a samu wasu ƙatti su shiga ƙarƙashin mimbari, an rufe mimbarin baka ganin su, sai a rika kiɗa ta ƙarƙashin mimbarin, su kuma 'yan matan na rera waƙa suna rawa, kai da ka zo kana jin kiɗa yana tashi amma baka ga masu kiɗa. Wannan ƙoƙari aka yi a ɗau samfurin abinda ake gani a fina-finan Indiya, sai ga gashi ana waƙa amma baka ga masu kiɗan da busar, amma dai kana ga san cewa wani abu ne wanda daman can an riga an yi shi ba, waɗanda kawai kwatantawa suke yi. To saboda aka fara wannan, an yi wannan a wasu shekaru wanda wasu malaman suka fito dai aka yi ta inkari, har cikin masu maulidin ma su karka kyankyamin abin dai. To amma dai wanda suka tsayawa abin suna da ƙarfi ƙwarai da gaske a cikin harkar bid'a din, don haka ba iya cin ƙarfinsu da galabarsu ba, aka murƙushe abin, don haka abin sai ya ci gaba a haka. To ƙarshe kuma aka zo suka zo da batun sintiri, maulidin zagaye. To kaga da shekarun baya ba a wani maulidin zagaye, to sai aka fito da maulidin zagaye. To shi ma sai waɗannan suka ga to mu ma mu yi mana, tunda abin dai akwai wani abu na haka sabunta a ciki, akwai wayewa ta zamani a ciki. To su ma sai suka shiga yin maulidin zagaye. To yanzu akwai masu maulidin raƙuma, shi gaba ɗaya akan raƙumi ake yinsa, raƙuma za a hau a zagaye gari akan raƙumi. To nan gaba za a ga na dawakai, nan gaba za a ga na jakuna ma, ta yi maulidin jakuna ma. To duk waɗannan abubuwa a hankali a hankali, saboda ba ita bida a kamar yadda nake faɗa, ba wani mai da'awar shi tashi ce don haka a bar masa kaya tsaye da take. Kaga shari'ar Allah, akwai addini, akwai Allah da manzansa, littafin Allah da sunna, duk wanda ya fita za a ce a ka fita daga wannan. To ita bid'a ai ba wani wanda zai isa, kai bid'a kai, to dan dimi zaka ana nima in yi ta bid'a. To bana a Kano saboda sha'anin tsaro aka samu matsala ma, ya kasance a wasu gurare suka ce za su yi maulidi da rana, su kuma samari da suke abin suka ce su ba su yi da rana ba, tunda da dai da dare ake a kwana. Su kuma waɗancan saboda sha'anin tsaro aka ce a dada ita da rana. To tunda daman ba ta da wani, ba ta da ka'ida, to har ma dai wasu suka fito suka yi zanga-zanga cikin yaran, su ba su yadda a yi maulidin da rana ba, aka ce to an ma kore su daga makaranta. To mala ya ce fa khutiba hamilu hadha alkitab bi anna jami'a hadhihi albid'a allati ala qubur alanbiya'i wassadati min ahli albayt walmashayikh المخالفة للكتاب والسنة ليس للمسلم أن يعين عليها. أكيد ما جنا دشي وان ديك لو كده وان ننسى وان وان للتاف وان يزوج ما يملي تبيه ده وان يملي تبي وان دشي نما جي وان ربو تشي وان للتاف ده ممكن كرنت سوا. شو دكم وان النبدوئي التي على قبور الأنبياء وان أكيد ينسى أكان قبر بران النبوة والسادة من آل البيت. Da kuma shugabanni daga cikin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wal mashayikh da wasu shayginai na kirki, al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnati wadanda suka saba wa al-qur'ani da sunna laysa lil-muslimi an yu'ina 'alayha aka ga ya mata cewa bai halatta musulmi ya taimaka ma wannan ba to Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat-taqwa ku yi taimakon juna akan abin da yake alkhairi ne da tsoron Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal-udwan kar ku taimaka wa juna akan saban Allah da ketare iyaka hada idan kanat al-qubur sahihatan wannan idan ma kaburburan da ake yin zuwa ana yi musu waɗannan abubuwan da ake yi musu na bauta ya inganta cewa akwai mutanen da ake zato a cikin su fa kaifa wa aktaru hadhihi al-qubur maqulun fiha wanda kuma abun ba haka yake ba da yawa daga cikin waɗannan kaburburan ana sukan ma cewa akwai mutumin da ake da'awar yana ciki ba kaburburan mutanen da ake zaton su ne ba ibnu taymiya a cikin iktida'u siratul mustaqim mukhalifata ashabul jahim ya kawo batun wasu kaburbura da ya misali da su waɗanda ake zuwa a yi musu wasu abubuwa na shirme da sunan cewa akwai wasu bayin Allah na kwarai a cikin akwanci a wannan kabari ibnu taymiya ya kawo misalansu ya ce akwai gurare a dimashq mun san a dimashq nan ya rayu ya ce a dimashq babban birnin ƙasar siriya ya ce akwai wasu gurare kamar kabarin da ake cewa kabarin ubay ibn ka'ab sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake al-babu sharqi wato kofar shiga gari ta gabas yace to babu sabani tsakanin malume cewa ubay ibn ka'ab a madinar su ba a siriya ba ba a sham ba ba bai mutu a dimashq ba kuma wannan kabarin da ake cewa nashi ne har ake zuwa ake wani abubuwa a gurin ba a san ma na waye ba amma dai ba shakka wannan ba kabarin Ubay ibn Ka'ab bane sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to haka nan akwai wani guri a gabashin garin wanda shi kuma ake cewa kabarin Annabi Hud ne alaihi salam wanda malai yake cewa ni dai ban taba ganin wani malami cikin malaman tarihi ya ce Hud ya mutu a Dimashq ba Annabi Hud ba a Dimashq aka ce ya mutu ba abinda ma ake cewa ya mutu a Yaman wasu sai a Makka ko a Yaman ko a Makka domin gurin da aka aiko shi a Yaman ne inda yayi hijira bayan mutanansa an halaka su zuwa Makka ne saboda haka ita Sham wato Siriya ko Dimashq bata zama garin su ba bata zama gurin hijirar sa ba saboda haka kaga a ce kuma anan ya mutu kaga wannan abu ne da bazai karbu ba a tarihi ba a san wannan ba haka nan a Yamma kofar Yamma nan ma akwai wani kabari da ake cewa kabarin Uwaisul Karni ne yace shi ma yace ban san wani malamin tarihi da yace Uwaisul Karni ya mutu a Dimashq ba shi kuma abin ba zai ma yiwu ba saboda Uwaisul Karni daga Yaman ya fito ya kuma nufi kasar Iraki wasu sun ce a Siffin ma aka kashe shi yakin da ya faru tsakanin mutanen Sham da mutanen Basra da mutanen Iraki wasu sun ce anan ma aka kashe shi wasu sun ce a wasu nahiyoyi na kasar Farisa wato kasar Iran anan aka kashe shi wasu sun faɗi wata magana da ba wannan ba amma dai babu maganar cewa ya ma taɓa shiga garin Sham ballantana kuma har ya mutu a samu kabarinsa anan har kuma a riƙa bautar kabarinsa akwai kabarin da ake cewa da Ummu Salama ne shi ma a Sham wanda Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin ta rasu ne a Madina bata ma taba shiga garin Sham ba taba zuwa Sham ba a Madina ta rasu saboda haka ummul mu'minin bayan wafatar Annabi sallallahu alaihi wasallam bata rika ma yawo ba tana garin Madina anan kuma Allah ya karbi ranta ta koma ga Allah saboda haka amma kuma ga wani kabari can a Sham a Siriya wanda ake cewa kabarin ta ne har ana yin wasu abubuwan da basu dace ba a jikin sa yace wata kila ya zama kabarin Ummu Salama Asma binti Yazid ibn Sakar al-Ansariya domin mutanen Sham kamar Shahr ibn Haushab suna ruwaito hadisin ta suna kiran ta da Ummu Salama ko kuma ya kasance wato kabarin matar Muawiya ce akwai matar Yazid ibn Muawiya wanda shi kuma wannan yana dan nisa domin ita matarsa ba a san ta da bata shahara da addini ko da ilimi ba to amma dai wannan kabari da ake cewa da Ummu Salama a Sham ba nata bane yace a Masar al-Qahira akwai wani kabari da ake cewa ana aka binne kan Hussein radiyallahu anhu wanda aka ce wai asali daga Askalan Askalan a yanzu cikin Isra'ila take gari da cikin Isra'ila yana cikin garuruwan da Isra'ila suka mamaye kuma yake cikin ma Isra'ila din ba ma yankin da ake kokarin a karbo ba shi an yadda ma ya ci gaba da zama cikin Isra'ila to an ce wai kan Hussein da a Askalan yake daga Askalan kuma aka tono shi aka dawo da shi Masar shi to wannan ƙarya ne malamai sun ittifaki akan cewa ƙarya ne domin ba a taba binne kan Hussein a Askalan ba me yake kan Hussein a Askalan wanda aka shi a Karbala a cikin Iraki me yake kuma kansa can cikin Falastino ballantana a kuma dauko kan daga can kuma a kawo shi Masar to amma yanzu a can a Masar haka yanzu akwai gurin da ake ganin kabarin Hussein ne kan Hussein ne su kuma can a Iraki su ma akwai wani kabari su ma na Hussein ne can wani guri shin ma akwai kabari sai ga kaburbura ga sunan kowa yana ganin nashin shine daidai to shine ma da yace kaburbura da dama wanda zaka ji ana cewa kabarin wane ne wannan kabarin wane ne wannan duk ba gaskiya bane har ma wasu suke cewa in banda kabarin Annabi Ibrahim da Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani kabarin Annabi da zaka iya nuna shi yanzu to haka yanzu haka sahabbai galibi sai dai ka ce anan aka binne su wane anan aka binne su wane zaka ji shuhada a Uhud sai da ce a wannan makabartar aka binne su Hamza da wanda suke shahada a Uhud amma ƙarya ne a ce ka maka wani kabari a ce kaga wannan shine ma na Hamza wannan shine na wane wannan shine na wanda wanda ya ga maka wannan damfara ka zai ba gaskiya zai ga maka ba haka nan ka shiga baki anan aka binne da rama daga sahabbai shi tace makabartar da aka rika binne sahabban da suka mutu a cikin Madina to amma ƙarya ne a nuna maka wani kabari a ce ai wannan shine kabarin Fatima radiyallahu anha wannan shine kabarin wane wannan shine kabarin wane wannan duk ƙarya ne a nuna ma wani kabari bai ainihi saboda zamani da ya zamani dadewa ta yi dadewa kuma Allah ta'ala da ya kiyasu su da rahama sai aka ma boye kabarin su kuma can a wancan lokaci ba a yin irin bid'a ta mu irin ta yanzu da za a yi gine-gine a rufe kabarin a yi masa gini a yi masa ado a yi masa kwalliya a yi masa rubuce-rubuce a yi masa fenti a sa masa fitilu duk a can a wancan lokacin ba a yi bare ka ce an yi haka an tsare kabarin su suna bin sunna ne saboda haka duk ba su yi wannan ba don haka yau da gobe kaburburan suka zo suka ɓace ba a iya nuna wannan a ce amma za ka shiga baki za ka ga wasu saboda rigima sun ware wani kabari sai wannan na Fatima ne wannan na waye sun rarraba kuma sai ga mutane an yi dandazo a gurin ana ta koke-koke ana ta abin nan wanda kuma ba wannan wani ma mafarki za a yi a ce ana zaton a yi wani yare ya fi mafarki cewa guri kaza akwai kabarin wali wane ko annabi wane ko sahabi wane shikenan sai a je a tone gurin a gyara shi shikenan mutane kuma saboda jahilci sai a zo a yi ta dandazo a gurin ana ta ibada kuma ana karɓar kuɗinsu ko mu a Kano akwai irin waɗannan kabarin da za ka ga an ce kabari amma wane ne ya gano kabarin shi wannan wali haka kawai ya shaki iska ya ce ai gu kaza kabarin wane ne to shikenan kuma sai aka killace gurin sai aka shiga yin wasu abubuwa da basu dace ba to shine Ibn Taymiyyah yake cewa yawancin waɗannan kabarburan ma ba gaskiya bane yanzu kabarin da ake cewa a Karbala cewa shine kabarin Ali a Kufa kabarin Ali wasu ma suna cewa kabarin Mughira ibn Shu'ba ne wanda shi babban dan adawar su ne amma kuma gashi suna ta famar wahala da dabalbala a jikin kabarin sa ba su sani ba Allah ya jarrabe su to saboda haka babu wani wanda ya halatta a yi masa wani abu wanda Allah ake yiwa babu kuma wani daki da ake girmama shi irin yadda ake girmama dakin Allah da fatan Allah ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن يكتوا السلام عليكم ما لهنا نيما قال بياني قمد وأن هديثي وأن كيتك مسلم شو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق
قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. حديث ينا تشيوى أنكر أولاك محمد بن رافع ينا تشكين سيد مسلم أنكر أولاك محمد بن رافع شيخما ياجي لك عبد الرزاق شيخما ياجي أو لك وجان ابن جريج شيخما لك أبو الزبير ياجي لك جابر لن عبد الله ينا تشيوى منكسا تشي منعين أولا متعة da jimki na dabino ko na gari ɗan wasu kwanaki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar har sai da Umar ya hana mu game da sha'anin Amr ibn Hurais. Mai tambaya ce domin ɗan Shi'a sun ce ba annabi ne ya hana ba, Umar ne ya hana. Menene gaskiyar bayani domin suna kawo wannan hadisi a matsayin hujja? To wannan hadisi yana cikin sahih Muslim kamar yadda ka faɗa, kuma haka yake kamar yadda ka rubuta shi. Sha'anin auren muta'a wani abu ne da aka daɗe ana jayayya a kansa musamman tsakanin ɗaukakin al'umma da suka yadda cewa da ana yi daga baya musulunci ya haramta, da kuma waɗanda suke ganin da ana yi kuma ba a haramta ba har yau ana iya a ci gaba da yi. To wannan jayayya ce tsakanin ɗaukakin musulmi gaba ɗaya da kuma wannan firka guda ɗaya da su suke ganin cewa ana iya yin auren muta'a. Hadisai da yawa sun zo a cikin wannan babu, ba wannan hadisi na Jabir ba kadai. Akwai hadisai da suka zo da yawa daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi magana akan shi wannan auren muta'a din. Abu ne da aka yadda cewa a farkon musulunci ana yi, ba a hana ba, musamman lokacin da sahabbai suka yi fita yaƙe-yaƙensu da wani lokaci suka yi kwanaki. To a irin wannan fita yaƙin suka yi auren muta'a ɗin, Annabi bai hana su ba, yana ganin su suna yi. Duk da dai in an dawo Madina ba mai yi, ba wanda zai ce maka a zaman Madina akwai wani sahabi da yake auren muta'a da wata sahabiya. Wani abu ne da ya faru a lokacin da suke fita yaƙi, ganin sun bar iyalansu, wasu kuma ba su da haƙuri. To shi yasa sai aka kawo da kai. Daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. An yi sabani yaushe ne ya hana? Wasu suka ce ya hana a yaƙin Khaibar shekara ta 7 bayan hijira, wasu suka ce Amul Fathi, wato bayan fathu Makka. Bayan yin shekara da aka yi fathu Makka shekara ta 9 kenan bayan hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara ta 8 bayan hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, ko 7 ko 8, wannan dangane da lokacin kenan. Amma dai kasancewar an hana, wani abu ne da dukkan malamai suka ittifaki a kansa, kuma hadisi suka zo da yawa wanda suka bayyana haka. A ciki akwai hadisin da shi kansa Ali ibn Abi Talib shi ruwaito shi, kuma yana cikin sahih Muslim. Ya kamata idan ka dauko wannan kai hujja da shi, sai kuma ka dauko ɗaya tunda ɗaya din littafi ɗaya ne. In ka yadda da wannan, to me zai hana ka yadda da wancan ma? Akwai hadisi wanda Imam Zuhri ya rawaito shi. Zuhri babban tabi'i ne, babban malami ne da a zamanin sa ba a aika masa ba. Shi ya ji wannan hadisi daga wani da ake kira Muhammad da Abdullah, ya ga Muhammad ibn al-Hanafiya. Shi kuma Muhammad da Al-Hasan, Abdullahi da Al-Hasan, shi su kuma ƴaƴa ne ga Muhammad ibn al-Hanafiya, shi kuma daga babansa Ali ibn Abi Talib, wanda ya ji labarin cewa Abdullahi dan Abbas yana halatta auren muta'a, sai yake cewa innaka mar'un ta'ih. Ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Abdullahi dan Abbas, kai dai mutum ne da kana da rashin hankali. Yaya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi shi ama Khaibar, wato naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumul khumr al-ahliya al-insiya wa an nikah al-mut'ati ama Khaibar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren muta'a, ya hana kuma cin naman abinan jakuna, ya hana auren muta'a, ya hana cin naman jakuna ranar abinan shekarar Khaibar.
sayyidina Ali ya rawaito wannan yana cikin kuma sai Muslim, inda shi ma wannan hadisin yake. Kaga cewa a sayyidina Umar shi ya hana ana ba ai adalci ba a dauko wani hadisi daga cikin Muslim a ce ai Umar ne ya hana, kuma a bar wani hadisi da aka rawaito shi a cikin Muslim din dai daga Ali wanda yake cewa annabi ne ya hana, kaga ba ai adalci ba. In ana so adalci sai a dauko na dauko wannan a ta fuskar isnadi, ba wacce yafi karfi ta fuskar isnadi, wancan isnadin sa yafi karfi, domin isnadi ne da a'immatul muslimin suka rawaito, wanda suka ji su daga Zuhuri, irin su Malik ne, irin su Ibn Uyayna, shi kuma ya rawaito shi da salsala ta Ahlul Baiti. Wannan kuma ga kula ba wani Ahlul Baiti ma a ciki, ka bar na Ahlul Baiti ka dauko wanda ba na Ahlul Baiti ba, kai kuma ka ce addinin ka sai daga Ahlul Baiti kawai zaka karba, ya kamata ka karbi wancan ka bar wannan. To sayyidina Ali yana cikin wanda suka abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba a Abul Fathi, wanda hadisin Sabira al-Juhani, Rabi ibn Sabira daga babansa Sabira al-Juhani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba ya ce ya haramta auren mutu'a har al-kiyama ta tashi, waɗanda suka riga suka yi suka bawa matan wani abu kar su karba. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, saboda Annabi ne ya haramta shi har zuwa tashin kiyama. To amma an samu wasu wanda maganar haramcin bai je kunnan su ba, saboda haka sai suka ci gaba da yi ba tare da sun san an haramta ba. A zamanin sayyidina Abubakar an samu wasu, a zamanin sayyidina Umar aka samu wasu, har ma aka samu Amr ibn Hurayth, sahabi ne, yayi auren mutu'a yayi mawata ciki. To sai sayyidina Umar ya tashi ya sa aka tara jama'a ya ce duk wanda aka sake kawo min yayi auren mutu'a sai na masa haddin zina. Kaga nan shi yana sanar da su ne wani abu da da akwai shi na hukunci da wasu ba su sani ba. To yana barazana kan cewa kada kuma wani a kara kawo min shi yayi auren mutu'a ce bai sani ba. In ya ce bai sani ba, ni ba zan kyale shi ba, sai na masa haddin zina. To sai wani ya ce ai Umar ne ma ya hana. To anan akwai adalci ba adalci? To shine matsalar. Ya kamata ka kalli abun gaba ɗaya, ka ɗebo duka hadisan da suka zo a babin mutu, a babin mutu a duka tara su, tunda dai har zaka iya dauko wannan hadisi daga Muslim ka yadda da shi, to ka dauko a cikin abin nan, ka dauko sauran ma da suka yi bayanin yadda abin yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana. Kuma a cikin littafin su kansu Shi'a din akwai ruwayoyi da suka nuna hana haramcin. Akwai ruwaya daga Ahlul Bait din, akwai ruwaya daga Abu Abdullah, akwai ruwaya daga Abu Ja'far Muhammad al-Baqir da kuma Ja'far al-Sadiq, wanda dukkaninsu sun ce auren mutu'a mukadana ne, wato wanda duk ya riki wata a matsayin auren mutu'a kawai ya riki girlfriend ne, amma ba aure ba, matar aure ba, wanda kuma an san Al-Qur'ani ya hana wannan, wala muttakhizina akhdan ko wala muttakhizati akhdan, ya hana a riki wani, ya riki wata a matsayin wata kawarsa ce da zai riƙa mu'amala da ita irin ta matar aure. Kuma an yi ijma'i duka da su masu cewa auren mutu'a din haram ne da wanda suka ce ba haram bane, duk an yi ijma'i kan cewa matar mutu'a ba zauja bace, ba ta cikin azwaji, domin ba ta da haƙƙoƙin da matar aure take da su, babu gado tsakaninta da wanda suka yi auren mutu'a, ko da kuwa ya mutu a cikin ƴan kwanakin da take ya aka wani auren, duk an yarda su masu ne da ba gado. Sannan babu at-talaq, babu maganar saki, akwai saki tsakanin miji da mata, in ya gaba ta yi masa ba ya sake ta, amma tsakanin matar mutu'a da wanda yake ya aure ta da su wannan suna babu maganar talak, babu maganar saki, daman aure na wucin gadi da kwanakin sun kare shi kenan, automatically ta zama yadda ka san kana buga waya da kudin ka sun kare, ka san ba a jira. To haka auren mutu'a yake. To kaga ashe su ma sun yadda ba mata bace, ba zauja bace, dan in zauja ce duk ya kamata zan tana da wannan haƙƙin. To tunda ba zauja bace, Al-Qur'ani ya takaita abin da yake halal ga mutum na mace da abu biyu kawai, ko dai zauja ko mulkul yamin, ko zauja matarsa ta aure, ko kuma abin da ya mallaka na kwarkwara. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum kaga sai Allah ya ce waɗanda suke tsare farjin su sai ga abinda sai ga matan su na aure ko abinda hannayensu biyu suka abinda hannayensu suka mallaka wato kwarkwarori sai ce fa innahum ghayru malumin wa man ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adu wanda duk ya nemi wani abu ba wannan ba to wannan ya ketare iyaka kaga da akwai auren mutu ya kamata to akwai auren mutu kuma sai alqur'ani bai faɗe shi ba sanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar shabab man istafa'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahfadhu lilfarj faman lam yastati fa alayhi bisawm yace wanda yake da ikon aure yayi aure wannan zai sa ya kame ganin sa ya kuma tsare farjin sa wanda kuma ba zai iya ba to yayi azumi fa innahu lahu wija kaga da sai ce wanda ba zai iya ba yayi muta'a bai fi sauki ba to sai ba a ce kai muta za ka ce walai azumi ya fi wahala kaga da Allah ya ce faman lam yastati minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat kaga yace wanda bai da ikon sadaki bai da karfin sadakin da zai aure ya mace mu'mina to shikenan sai ya hakura da ya da wacce take baiwa kaga da sai a ce wanda ba zai yi auren ya ba mu'mina sai ya aure muta'a sai aka faɗi bai kaga wannan shi yake daidai da waccan aya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum saboda haka auren muta'a wani abu ne wanda yake fasadin sa yana da yawa ma kware da gaske wanda su kansu waɗanda suka halatta abin yanzu abin yana damun su saboda ƴaƴan shehu sun yi yawa a cikin su ma rasa inda za a kai su duk wacce ta yi auren muta'a ta haihu zai da ɗan take tunda uban ba lalle ya amince ɗansa ba ne sai ce ai ba shi kaɗai ba ne saboda haka ba lalle ya da ɗansa ba ne saboda haka wannan hadisi abinda muke cewa yana ba da labarin abinda yake ya faru na daga wasu wanda ba su san an shafe magana auren muta'a ba suke yi sai na Umar ya gargaɗe su ya ja musu kunne amma cewa shi ya hana wannan ba gaskiya bane akwai hadisai da yawa wanda suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana to akwai waɗanda suka akwai wanda ya rubuto yake maganar tashi tsaye wajen gaisuwa abinda muke faɗa shi ne abinda muka karanta na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda zai yi farin ciki wasu su tashi don girmama shi to wannan ya nemi mazaukinin sa a wuta wannan a kansa ake ba wani wanda ake tashi tsaye don a girmama shi ana iya tashi tsaye don a taro mutum wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Fatima yarsa kuma ya umarci mutanen al-Aus cewa su tashi su taro abin nan Sa'd ibn Mu'az lokacin da yazo wannan tashin ba na girmamawa bane tashi ne na a taimaka masa to wasu suke cewa to malam ai in ka shigo malaman mu suna tashi wanda ni dai na san har ga Allah ba wai tashin shine girmamawa ba dan dai kawai a samu saukin gaisawa shine kawai dalili amma idan an ga tashin yana zama matsala to ku daina tashi mu gaisa a haka amma ni na san ba dan wannan suke yi ba zafin kai wani lokaci baya da kyau idan mun ce nan mu haƙura ba wani nuna kuma ko ina ka je ka ce kowa sai haƙura ba idan mutane sun tashi tunda ni ba zama zan ba idan suka tsaya ko wani ya tsaya aka gaggaita kowa ko ba ya zauna wannan dan ga wani yana zan kan kujera ba za a ce dole ya tashi ba kuma ba za a ji inda mutum zai ji haushi cewa ga wani ma ya ki tashi to kaga shi kuma yawanci su wanda suke tashi girmamawar ma ko gai saura ai ba yi da su ai ba yadda ya miƙa hannu sai dai ka tashi kai kam irin wanda ake yi muku din a aji dan ya ce suna hana yara su yi musu aji ai ba bin yara kuke kana yi musu hannu da su ba tsayawar suke yi kawai yaran duk bai tashi ba ka masa bulala kamar yadda Shauki ya ce kullil muallimi waffihi tabjila kada almuallimu an yakuna rasula tashi tsaye ka girmama malaminka kaga shi tun daga nan ka san shi bai yake nufi da tashi tsaye din to wani yake cewa me zaka ce game da maganar da ake faɗa wai Sheikh Abdul Wahab an haɗa kai da shi a zamanin da za a rusa ɗakin Ka'aba to ban san wani Sheikh Abdul Wahab ba dai na san Sheikh Abdul Wahab na Kano na san so yake ce Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, shi sunansa Muhammad, babansa ne Abdul Wahhab, ba shi ne Abdul Wahhab din ba, shi sunan shi Muhammad. To amma saboda yawanci ba su ma san sunan shi ba, amma kuma ana so a masa sharri, to da baka san sunan shi ba ga ina ka san tarihin shi, amma kuma lalle sai an masa sharri sai ka ji an ce Sheikh Abdul Wahhab. Wani ma ya ce shi ya dilbiyar da Ibn Taymiyya, ai shi ya halaka Ibn Taymiyya. Ka duba tazara da ke tsakaninsu, kamar wani ya zo ce ai Sheikh Gumi shi ya halaka dan Fodiyo, kaga da ka ji haka sai kai wannan Ibn Taymiyya ai bai ma san za a yi wani Ibn Abdul Wahhab ba. To kuma ban san wani lokaci ne aka rusa Ka'aba a zamanin sa ba, dai ban san a tarihi sai a rusa Ka'aba ba, ko kuma ana nufin zamanin Hajjaj. Ka san duk abin ba mamaki, duk a harhaɗa abubuwa, duk da ba su haɗa su ba hankali yake amfani da shi ba, da jahilci ne. Ta yi a ce ko zamanin Hajjaj Ibn Yusuf Saqafi da aka ce an ɗan rusa Ka'aba da shi aka yi. To kaga wannan kawai muka ba labarin ma ya isa, ba sai an yi dogon sharhi ba. Amma dai a zamaninsa ba sai an rusa Ka'aba ba, ko kuna da wannan tarihin? To irin wannan dai kawai wani abin wani lokaci dai za a karanta shi dai a matsayin kawai dan barkwanci ne, kuma dan a dan sa maka nishaɗin kana bacci ka farka, amma ba za a sai a tattai ba a yi taraddi ba. Sai yake cewa yana son ƙarin bayani akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce inna ma bu'istu mu'alliman. Wannan yana nufin cewa ahlus sunna sun kasa inna ma bu'istu mu'alliman, wannan yana nufin cewa ahlus sunna sun kasa addini, sun raba masallaci, saboda haka ma Ibn Taymiyya shi ya fara kawo rabuwar kan musulmi, kamar yadda na ji wani malami yana faɗi. To duk dai wannan dai za a karanta duk ku ji dai, ba ina gaba sai tsaya. Ibn Taymiyya shi ya fara kawo rabuwar kan musulmi, tarihi da ake yi da maganganun da ake yi na firak na kungiyoyi, kungiya kaza kungiya kaza, ce kungiyar shi a Khawarij, Mu'tazila, wanda duka ba a yi fuka kakanni Ibn Taymiyya duk ba akwai su ba, a ce Ibn Taymiyya shi kawo su. Ibn Taymiyya karni na 7-8 ya rayu, waɗancan abun kuma sun fara tun al-mi'atul ula, tun shekara 100 ta farko aka fara samun rigingimu, wanda duk dai mun sha karanta wannan, duk ba abin da muke ta karanta kenan ba. Waɗannan sun bangare sun yi nan, waɗannan sun daga wannan tuta, waɗannan sun ce su wane za su ba su wane ba, duk Ibn Taymiyya ne ya riga yawo yana rarraba su. To wani ma rubutowa ya ji wani malami ya faɗa, wai ya ce a wani littafi, wai an ce Ibn Taymiyya wai Ibn Taymiyya ya je kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sanda, sai ya bugi kabarin ya ce sandar shi tafi kabarin manzon Allah. To irin wannan dai yanzu dai gashi yadda muke jin Ibn Taymiyya da girma manzon Allah yana ta rigima da wasu, sai an dawo kan hanyar manzon Allah. Ni abinda ba na sani, Ibn Taymiyya bai ma je haji ba, bai ba shiga Makka da Madina ba, bari har ya je da ki kabarin Annabi, amma wani ya kai shi har ya dau sanda da ki. To ya ce wai a wani littafi ko mene na kasa Uqudud Durriya. To aina sai faɗi shafu Uqudud Durriya na almajirin Ibn Taymiyya, Ibn Abdul Hadi, da sai ya rubuta shafin inda Ibn Taymiyya je da kabarin manzo Allah, ya ce kabarin manzo Allah da yake zazzagaye ba, yanzu muka gama jin irin bayanan da yayi ba, da a ce irin wannan sharrace-sharrace za su sa Ibn Taymiyya ya je kasa, ya taba kasa da tuntuni an sai buzunsa da adena malabin addade. Ana irin wannan tun zamaninsa ba haka ya tafa ma ba a daure shi a dake shi a yi waye, amma dai gashi nan har yau har gobe su waɗanda suka yi rigimar da shi ina kake jin wata duriyar su, sun zama kamar Adawa da Allah ce fa hal tara lahum min baqiya, babu wani burbushin su. Kuma yanzu waye san wani Nasrul Mambaji? Ka taba jin karatu an ce Nasrul Mambaji ya ce kaza? Abokin Adawa Ibn Taymiyya ne. Ka taba jin wani Ibn Makhluf, wani alkali da ya matsa Ibn Taymiyya har so ya kashe Ibn Taymiyya ma? Amma ina wani karatu da kake aka ce ga wata magana ta ilimi da aka ce Ibn Makhluf ya ce, duk da zamanin sa malami ne, alkali ne ma daga cikin alkalan Malikiya, amma ina babu shi ibn zamalkani kun taba jin ku taba jin abin nan sa wanda suka dade suna adawa da ibn taymiya amma gashi Allah ya share sunan su gaba daya hatta ma yan adawa din ibn taymiya ma ba su da wani abu a hannun su na waɗannan mutane amma ibn taymiya gashi nan ko ina da ina saboda haka in Allah ya riga ya daukaka mutum babu kuma wanda yake yayi kasa da shi saboda haka zamu tsaya anan naga tambayoyin da yawa wasu ma suna da tsawo wace to ai tana da tsawo ni na kasa ma karanta bari sati mai zuwa Allah ya kai mu rike ta sai in karanta annati da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.